bamu da wani suna zai musulunci, bamu da wani jadi zai firani. Alƙillanmu ɗaya ce, annabinmu ɗaya na ƙarshe bayan shi ba wani annabi. To me ya kuma to? Sauransiyar magana ni na san yanzu ma zuwa da suka yi sai mu jingina musu. Sai mu jingina musu da haske kwakwale suka zo. Muhammad awal wannan ba Amerika asalin ɗan Najeriya wanda ya zai kwana uku a nan. Wadda akwai yar uwarsa ma Allah ya mata rasuwa, muna ji Allah ya gafarta mata. Allah ya shi kansa ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske da ya zo mana wannan gurin. Kamun ya zo suka aiko min daga Kano cewa yana so zai zo nan ya gabatar da muhadara, amma sun zaɓi wannan guri ne saboda suna ganin wannan masallaci akwai ƴanci ba ma ƙarƙashin wata ƙungiya wanda suke juya mu ko suke juya akalan mu. Mu masallaci na abin da ya gina shi Allah ya ce Annabi ya ce. Ba ra'ayin kowa, ba son zuciyar kowa, kuma gaskiya ta zo ko akan waye za mu faɗa. Wannan ni'imar da Allah ya azurta mu da wannan guri kenan. Abin da ya shafi kowaye kuwa. To mun ga wannan wata ni'ima ne sai mu gode ma Allah. Inda ba wasu ne ko a cikin gida ko a waje suke juya ne ba. A'a. Ba mu tafiya kan ra'ayin wani ko son zuciyar wani. Allah ya ce Annabi ya ce. Iyakar take na mutuncin mu. Kuma mu masu kuskure ne. In mun yi kuskure a yi mana gyara. Ko ba haka ba ne? In muka yi gyara mana gyara ba ka ci amana mu kuma ka ci amana kan ka ci amana addini. Ko ba mu ce mun san komai, mu ce mun iya komai ba. Muna fafataka ne. Amma in ka ga gyara ka yi mana. Wannan shi ne gaskiyar magana. Amma muka yi gyara muka koma kuma kana wasu maganganu a gefe. Za mu ce ba kana nufin istilahi ba ne. Amma mu kan in nuri da ilal istilaha masata'ana. Istilahi muke. Gaskiyar magana waɗannan bayan Allah da suka zo. Allah ya saka musu da alheri abubuwan da su faɗa. Allah ya saddada su ya muwaffaka su ya dace da manufofinsa na shari'a da manufofinsa na addini. Mu kuma Allah ba mu ikon aiki da su ina su da su na'am. Ai gabatar da baki da mu gabatar su ga baki ɗaya ko ɗaya ba ne da mu gabatar. To 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 malam sunna
ta ran gabatar da shi kan kowa ya gansu a ɗan gansu ba san baƙon fiska ko da nan a biya a kan yi ne ba ba ko ba ne kai kan al-mu'arrab la yu'arrab thaniyan
shi kan أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله kamar da malam ya umarce ni in zo in gabatar dama abin da na zo yi ke
akwai karatunka da aka yi
ni gaskiya a wannan karar ni dan rakiya ne na ko malamai na da kani da takalma saboda mu zo su a yi in gabatar mana da nasihohi da lakturi insha Allah ta'ala ina tare da babban malami na Shehu Dr. Kabir Abubakar Amin wanda ake magadari da Akbar Akbar. Alhamdulillah shi ne kusan malamin mu da ya mana jagora mun kara koshin kafaru ko kuma sauran ɗan uwa da dama wanda zo da su ga malam Hussein wanda yake recording ko kuma malam Abubakar
ba amma ta yi da masa gaishe
ko ya zo kara to ai ina ganin yau muna da yar dan yawa dan gabatar da kowa da kowa kamar zai ci lokaci
to
insha Allah
ta'ala ina ganin jiran na da kai ta kawai shi ne abin da zan tabbatar to da kai ko to sauran lokutan da suka rage malam ya amfani da su ya fa'idantar da mu insha Allah ta'ala. Eh wannan to kun baka dama ka fara gabatar da malami na farko.
da kullum ne dan rusle a gina na cikin kosar amma ne zai ka tafi kudan ne ba ai kuma na mallin kodi kamar yadda Abu Bukhari da Muslim ya gabatar kun tuna akwai lokacin da ya zo nan ya kuma gabatar da wata muhadara tsayina Allah saka madini ga shi wannan din ma ya zo kuma insha Allah din ma nan din ma za mu yi lokaci insha Allah dan har zuwa gobe ne wadan fara gabatarwa akwai Dr. Kabir Abubakar amin wanda ake masa lakabi da Asgar wanda shine ne fara gabatar da muhadara موضوعي كمان مهاجرة هي موقف المسلم من الفتن موقف المسلم من الفتن عن ذلك هو هناك شيء موضوعي هيك صلى الله عليه وسلم الله يوفق عشي الله يسلم عشي كما إذا ما فدا أول دوشي لإروة تنبالي الله يريد إن شاء أعيشك الدار إن باب دام ساء كواسي كدونا أمبر الله باب الجماعة دام جلال سلم كده مسلم يما قنا فإني أدعانو أمباشي دامان الشيء لدينا كرانتر وار kada kai ce mutum sai ya kai inda yake so ya kai azai na ce da doro ta fada mu ko da Allah ya saka mu ba nan da kada
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تقوى ما استورارو دخلوا كي تهيكوكما دقبايا الأمة المسلمية تولنا الجرينة بوجي لصورة الأمة إنه يمكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما تجيب جمعة عشرين دا أكو قوات السفر حجر من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكرا ديو الآيادة ديو قدودة أربعين دي دي دا ديو قوات النوفمبر شكرا بلدية تدفو ديو دا روما شاتفا الله تكين هجم الزادة قدر وسا يقدر صدورم وانا مصلاتينا juma'a na dutsen tashi a nan cikin garin Bauchi ba alƙawari da aka dade ana yi da cewa za mu zo ziyara don gaishe da ƴan uwa ahlus sunna ƴan uwa musulmi da kawo ziyara musamman ga malam Idris Abdul Aziz Zakariya hafizahullah shi da sauran ɗalibansa da sauran ahlus sunna na wannan gari Allah cikin ikonsa sai yanzu ya kaddara zuwan wani tashi daga cikin sauran insha Allah za su taho a wani lokaci mai zuwa muna fatan Allah Ubangiji ya sanya albarka ga wannan al'umma wannan masallaci da wannan cibiya da masu gudanar da ita sunana Kabiru Abubakar Aminu mutane sun san ina da suna Kabiru Asgar ƴan uwa masu albarka ina so ne mana tsokaci akan wata matsala da cikin matsalolin da muke rayuwa a cikin su ita ce matsalar fitna. Allah subhanahu wata'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da malamai farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su sun kai maganganu akan matsalar fitna wadda dan adam baya rabuwa da ita a cikin rayuwarsa. Ganin dacewar muhimmancin wannan kabiya da sanin ki su ne mana tsokaci akan wasu abubuwa da za su amfani mu insha Allah karkashin matashiyar da take cewa mawqiful muslimi min al-fitan, matakin da musulmi ya kamata ya dauka ko yadda musulmi ya kamata ya mu'amalanci da juna. A karkashin wannan matashiya insha Allah zan yi maganganu a takaice akan me ake nufi da al-fitna da ita kanta, sannan yaya al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi magana akan fitna, menene kashe-kashen fitintunan da suke faruwa a rayuwar mu, sannan yaya musulmi zai mu'amalanci ta, wanda shine asalin matashiyar magana. Mu'amalar musulmi da fitina zan kasa ta zuwa gida uku insha Allah. Farko, yadda musulmi zai mu'amalanci fitina kafin aukuwata, da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci fitina a lokacin da take aukuwa, da kuma yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci fitina bayan aukuwata. Waɗannan su ne nuqat waɗanda insha Allah zan ci su mai magana akan su a takaice. Wannan matashiya tana da muhimmanci kwarai idan muka kalli cewa rayuwar mu ta ɗan adam, sawa'u musulmi ne shi ko ba musulmi ba, rayuwa ce da ke cike da kunci da matsaloli da ta taburza da faɗi tashi. Babu wani wanda yake rayuwa da zai ce yana samun komai yadda yake so a sa'ar da yake so. Ina jin ƴan uwa masu albarka za su yi da ni idan na ce babu wata awa 24 za ta gushe a cikin rayuwarka wanda za ka iya lissafa cewa dukkanin ta farin ciki, ko da a ranakun da ka ayyana don farin ciki za ka tara a cikin farin cikin za a samu wani tasgaro ko wata matsala wanda za ta kirkita farin cikin ko ta kawo mishi tarnaki. To haka rayuwar ɗan adam take gaba ɗaya. Da dama Allah ya tsara duniya ne a matsayin daru bala'i wa imtihan, gidan jarabawa ne da ainihin wato bala'o'i. Don haka fitina wata ƙaddara ce kauniya da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara cewa sai ta faru ga ɗan adam, wanda kuma ya sanya masa sabubba tun daga kan shi ɗan adam ɗin da sha'awarsa da shaitan da ke iya rudarsa da zaniya da makamantan abubuwan da suke faruwa da su kansu mutane da suke kewaye da shi suna iya ja mishi fitina. Faɗin Allah waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Allah kamar da Ibn Qayyim yake faɗa a cikin Igharatul Anfal cewa Allah ya jarabci kowane ɓangare na mutane da ɗayan ɓangaren, ya jarabci malamai da jahilai, su malamai ya ga za su yi haƙuri da jahilai, su kuma jahilai za su yi da malamai su koya musu, ya jarabci annabawa da mabiyansu daga cikin kafiran zamaninsu, ya jarabci attajirai da matalauta, ya jarabci ainihin wato mazaje da mata, ya jarabci shuwagabanni da mabiya, kowane ɓangare jarabawa ce ga ɗaya. Allah ta tsare. Don haka kenan jarabawa tana daga cikin manufofin da yasa Allah ya halicce mu. Allah yake cewa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ya halicci rayuwa da mutuwa don ya jarabci mutane ya ga wane ne ya fi kyan aiki. Baya ga haka jarabawar rayuwa takan bayyana wane ne mai gaskiya a imaninsa, wane ne kuma da wasa yake. A hasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Shi sa muka ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam da na bayan shi daga cikin sahabban shi da wanda suka bi su da kyautatawa sun yawaita maganganu akan jarabawar rayuwa da abubuwan da ke faruwa a bayan ta. Idan muka ɗauki lafazin al-fitna, ma'anarsa tana bayuwa ne zuwa ga al-ikhtibar da al-imtihan da al-ibtila, waɗannan suna iya karɓuwa a matsayin mutaradifat, wato kalmomi waɗanda ke iya musayantar juna wajen ba da ma'anar al-fitna tana zuwa da ma'anoni mabambanta wanda dukkanin suna bayuwa zuwa ga abinda zai aukunan tsanani ko kunci ko tashin hankali ko firgici wanda zai faru ga kan shi mutum ko dukiyarsa ko iyalansa ko rayuwarsa ko addininsa ko harkar da yake a cikin rayuwarsa da abinda ya zo wanda ya saba wa abinda ake tsammani a ɗabi'ance ana iya kallon shi a matsayin jarabawa sannan ita jarabawa ba dole ta zama watan da kunci ba kamar yadda mu zo mu ji a gaba kaɗai insha Allah har abinda yake na daki shi ma jarabawa ne wanda bulukum bisharri wal khairi fitna muna jarabtar ku da mummunan abu da kuma na alkhairi dukkaninsu a matsayin fitina suke gare mu alqur'ani mai girma ya ambaci fitina lafazin fitna ya ba shi ma'anoni daban-daban daga ciki akwai ma'anar at-tahriq ƙonawa ƙona abu wanda yana daga cikin asalin al-ma'ani al-lughawiyya na lafazin shine kuma yadda ake yi mai zinariya a ƙona ta dan a ware mai kyau daga mara kyau wannan shi ma fitna ne ƙur'ani ya ambaci irin wannan da Allah yake cewa yawma hum 'alan nari yuftanun ay yufraqun wanda za a dinga kona kafirai a cikin wuta Allah ta sani fitina tana zuwa alqur'ani da ma'anar shirka kamar yadda Allah yake cewa wa qatiluhu hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah haka da fadin Allah qad yahdaru alladhina yumarikuna an amrihi an tusibahum fitna a bisa wadanda suke ganin ma'anar fitna anan shine shirka kamar al-Imam Malik da wasu malamai Allah ya gafarta musu daga waɗannan ayoyi suna nuni zuwa ga lafazin al-fitna da ma'anar shirka sannan fitna tana zuwa da ma'anar al-kufur kuma fadin Allah fa amman ladina fi qulubihim zaygun sayattabi'una ma tashabaha min ibtigaa al-fitna ay ibtigaa al-kufur wannan a waɗanda suke ganin cewa akwai bambanci ta wata fuska tsakanin shirka da kafirci din da yake dukkanin su abu guda ne hakanan shirka tana zuwa a lafazin al-fitna yana zuwa da ma'anar azaba kamar da Allah yake cewa thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu wannan yana da min ba'di ma usibu bil azab min ba'di ma uzibu thumma dhahaba wa sabara inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim wannan ma'anar shi aran shine wato bayani akan sahabban nan mutanen Makka masu rauni waɗanda kafirai suka dinga cutar da su haka lafazin al-fitna al-qur'ani yana zuwa da ma'anar al-ithm kamar yadda Allah yake cewa ala fil fitnati safatu ay fil ithm a cikin safan Allah suka fara haka yakan zo da ma'anar halaka da mutuwa kamar yadda Allah yake cewa ruqu fitnatakum ay ruqu halakakum wa mutakum fitna takan zo da ma'anar katange hanya ko toshe wata kafa da Allah yake cewa fa lihadari alladhina yuqatiluna fa lihadari alladhina wahdhum an yaqtinuka am balina wahdhum ka ja kullun an yaqtinuka kar tare maka hanya ka ta wa'adi ko ta yada shari'a yakan zo da ma'anar al-hayratu wadh-dhalal kamar da Allah yake cewa ومن يريد الله فتنته فلن يملك له من الله شيئا اي ومن يريد الله حيرته والضلال wanda Allah yake so ya batar da shi ko ya tashi cikin rudani babu wanda ya shiryata da shi ko bayan Allah haka yakan buda ma'anar ciwo ko rashin lafiya kamar yadda Allah yake cewa awala yarawna annahum yuftaruna fi kulli 'amin maratan aw maratayn thumma la yatubuna wa lahum min Allah yana nufin yuftaruna fi kulli anin ay yamriduna suna samun cuta da rashin lafiya da ibtila'i na jikinsu yakan buɗe ma'anan al-qada hukuncin da Allah ya riga ya yanke kamar da Allah yake cewa in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha ay illa qada'uk hukunci wanda Allah ya riga ya zartar cewa ya faru ke kina tana ruwa da ma'anar sabani a cikin alqur'ani kamar da Allah yake cewa wala awdu ila lakum yabunakum alfitna aw ay yabunakum alikhtilaf suna neman su damar da sabani ta kankaro haka fadawa cikin saban Allah shi ma ke tana ne kamar da Allah ya ce walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum ay walakinnakum waqa'tum fil ma'asi kun fada cikin sako da zaniya daga dukkan Allah haka rudewa da samun rikicewa akan wani abu shi ma ke tana ne da Allah yake cewa illa taqalu takun fitnatun bil ard ay yakunil kibazun ke za a samu rudani da rashin fahimta ga sunan dai ma'anoni kala daban-daban waɗannan kawai tsokaci ne a kansu duba da zuwa ga yanayin lokaci idan muka tsalla ka zuwa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da muhimmanci wajen maganganu da yayi akan fitina akan jarabawar rayuwa akan faɗi tashin da zai faru ga al'ummar sa ta fuskoki da dama fuska ta farko shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan al'umma game da fitina cewa gaggawa sai abinda zai fushe su kafin fitintunu su hana su amma a cikin hadisin da Imam Muslim ya fitar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu bil a'mali fitnat fa kitai laylil muslim yusbihu insanu aw yusbihu fiha mu'minan wa yumti kafir aw yumti mu'minan wa yusbihu kafir ko la kadi ba kun cewa cewa bi gaggawa ku aika alqai kafin wasu fitintunu da za su faru waɗanda za su hana ku samun damar yin aiki mutum ya tashi mumini kafin yamma ya zama kafiri ko ya yammaci kafiri kafin gari ya waye ya zama yammaci mumini kafin gari ya waye ya zama kafiri Allah ka kare mu da duwa wannan hadisi ne da al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabun fitan da sahihin sa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari akan yawaitar fitintunu inda yake faɗa a cikin har ila wani hadisi da al-Imam Muslim ya fitar cewa manzo Allah yake cewa babu wani manzo da ya gabata sai yadda ya zama ya tsoratar da al'umma shi game da fitintunu ya ce ku kuma wannan al'umma za a samu sharri da fitina da yawa a baya a cikin ku ai yake cewa a cikin hadisin dai za a yi fitintunu waɗanda idan suka auku sai mumini ya ce hadihi mahlukati wannan fitina ita ce ƙarshen rayuwa yana ganin ba zai iya tsallake ta ba amma kuma zai tsallake ta wadda ta sake faruwa wadda ta wancan bala'i haka za su ta faruwa a cikin rayuwar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma ba da labari har ila yau akan fitintunun da suka auku a aikace tsakankanin sahabban shi radiyallahu anhu ajma'in inda suka faru na shugabanci da na sabanin fahimta da na yaƙe-yaƙe da zubar da jini da rabuwar kai waɗanda aka yi shekaru wajen tuntun ana yin su waɗanda kuma suka bar wa al'ummar musulmi wato tasiri mai girma wajen rabuwar kai da bambancin fahimta Allah ka tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi da gaskiya ubun da ya bada muhimmanci wajen bayani game da fitinar rayuwa shine tsoratarwa da yake yi na ita fitinar da jan kunne da bayani a kanta dalla-dalla a kowane hadisi wanda Imam Muslim ya fitar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a je a kirga mishi suwaye masu furta musulunci a je a mishi tantance su sai sahabin hadisin wanda shine Huzaifa yake cewa ya manzo Allah kana ji mana tsoro alhalin mun kai wajen mutum abin nan 600 ko 700 a cikin tawagarka sai yace a'a ku ba ku sani ba innakum la tadruna la allakum tubtaluna ba ku sani ba za a zo za a darabce sahabin yace fabtulina sai ku aka darabce ni din hatta ja'ala ar-rajul minna yusalli la yusalli illa sirra hati da aka waye gari wasu a cikin mu ba sa iya sallah sai a tarrata saboda bala'in da ake ciki ba a samu ma a fito a yi tallar da niyya Imam Muslim ya fitar da wannan hadisin har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ila yau yayi bayani akan wasu fitintunu na musamman ya faɗi su keke da keke kuma wasu su an gan su sun faru haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi su wasu kuma har yanzu ana jiran faruwar su kuma babu shakka za su faru kamar fitina ta akarra ta wadata da manzalar sai sallama yake ce masahabbai wata rana suna cikin yunwa Imam Muslim da Tirmidhi ya fitar su Sayyidina Ali da Abdurrahman dan Auf su Abu Huraira da makamantan su wasu ma suna ta abin nan har suna su ma saboda yunwa sai ce ya kuke gani idan kuka samu wadata azumi sai suka ce ai shikenan komai yayi daidai sai mu ci mu koshi dan mu samu karfin ibada sai ce musu a ai wannan talaucin da kuke ciki sai kuma ku sauki a kan idan kuka samu wadata idan kun samu wadata za ku lalace ne ku ta fara zuwa wani da ake ce mai fitnatu sarra akwai fitnatu tada'il umar wanda Imam Abu Dawud ya tsada hadisin ta yushaku an tada'il umam alaikum kama tada'an juwa al-qat'a wannan hadisi ne sahihi da isnadi wanda yake ala shafi muslim Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a yi zamani wanda al-umma za su mu gudran mikiya kamar yadda mayun wata take jira akan kwanan abinci haka fitnatul khawarij wato ɗan fitona fito da gwamnati waɗanda Allah Allah ya bada labarin su hadda labarin shugabansu da irin kamanninsa kamar hadisin muslim da yake cewa za a yi wasu mutane guda biyu a cikin saqif za a yi mubirun wa kadza akwai maƙaryaci akwai kuma wanda yake mai zubar da jini akwai kuma hadisai da suka zo bayani akan Hudayya wanda muslim ya fitar da asalin kissa doguwa Bukhari ya fitar da ita muktasar wanda bayan da aka yi Naharawan a zamanin Sayyidina Ali kenan shekara 37 bayan hijirar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali ya ta zagaya wa cikin waɗannan gawawaki yana neman ina zai ga wannan mutum mai da Imam Az-Zahabi ya fitar a cikin tarihin Islam sai da aka dinga tona taron gawawaki can aka zaro shi a ƙasa aka tarar da shi kamar yadda Manzo Allah ya faɗa yana da wani kusumbi a bayan shi kamar nonon buruwa Sayyidina Ali ya faɗi ya zuwa ya gode wa Allah cewa Allah ya bashi falalar kashe waɗannan mutane waɗanda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shaida akan cewa ba musulmi ne su na kwarai ba haka ni ma suna fita daga musulunci kamar yadda kibiya ke fita daga abun harbi wanda ita ce fitnatul khawarij haka fitnatu ifratil umma cewa da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar da Abu Dawud ya fitar da sauran ashabu sunan cewa al'umma ta yahud da nasara sun rabu kashi 71 da kashi 72 al'umma ta tabbata Allah sallallahu alaihi wasallam in ji shi za su rabu zuwa 73 kullu hafi dari illa wahida wannan hadisi ne wanda yake shahararre da haka fitnatul harb wato kashe-kashe da za a yi kai har a cikin wata riwaya ta Imam Muslim da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a wayi gari wanda ya kisa bai san dalilin da yasa ya kisa shi ma wanda aka kashe shi bai san laifin da ya yi tantance kisa fitnatul harb haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta a cikin hadisi mabambanta haka fitnatu al-qital bainal muslimin ba'dhum ba'd fitna ya kekeniya tsakanin musulmai su su gari da gari ko jam'iyya da jam'iyya ko kungiya da kungiya ko magoya bayan wani da magoya bayan wani kamar yadda ya dinga faruwa musamman a rigingimu na shugabanci da aka yi a daulori na tun daga kama daga Banu Umayya da rigingimun su da su Abdullahi bin Zubair kama da su kansu Banu Umayya ne su a cikin su har zuwa rigingimun da suka yi tsakanin su da Musawwada wato ƴan tawaye na Banu Abbas da rigingimun da suka biyo baya a cikin gwamnatin Banu Abbas ta ƴaƴan sarakuna su ta rigingimu tsakanin su suna kashe juna har zuwa al'ummar musulmai a kasar Andalus duk haka suka kai har zuwa kuma yanzu da muke raye za ka iya kwatantawa da rigingimun da ke faruwa sanadiyar siyasa da neman mulki da neman suna da makamantansu wanda a ƙarƙashin haka musulmai kan dabata da juna su kashe junansu Allah ya bari duk wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a kan su haka fitnatu du'at ala abwabin nar wato mutane a cikin masu da'awa wanda suke tuntiyar su ma masu kira ne zuwa ga addini amma kuma suna kiran mutane ne zuwa ga wuta da fitina kuma ta taqlili kufa kwaikwayon kafirai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tattauna sosai akan cewa al'umma za su wayi gari suna kwaikwayon kafirai har yake cewa ko da sun shiga cikin ramin damu ko ramin kadangare kuma sai kun shiga ciki kamar da Abu Dawud ya rawaito da isnadi tabbatacce haka yaƙe-yaƙen da za su faru tsakanin musulmai da rumawa turawa kenan kiristoci masu cross da makamantansu da su da yahudu kuma zalla Allah sallama ya tsawala ta wadannan bitafsir da fitina ta ridda da shirka da fitina ta al'asara kan kai wanda yace amma mutanen Madina musamman yake gaya musu kamar da ana tarwaito daga shi dan daga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Imam Bukhari da Muslim suka fitar manzo Allah yake cewa yake gaya musu ana tace manzo Allah yace musu za su ga kan kai a bayan shi yace amma ku yi hakuri har ku riske ni hatta talqawni ala alhawl ana tace sai muka yi mishi alƙawarin zami hakuri din yace yayin da muka ga kan kai din falam nasr a cikin wayar musu yace sai muka kafa yi radiyallahu anhu ala wasa'ir as-sahaba daga cikin har ila yau daga cikin tattaunawar da annabi alaihi salatu wassalam yayi akan matsalar fitintun rayuwa ya siffanta wasu manya-manyan fitintun waɗanda ba a taɓa ganin irinsu ba duk irin fitintun da aka gani har yau ba a taɓa ganin irinsu ba waɗanda za su tashi hankalin al'umma su ne ashratu sa'a al-kubra manya-manyan alamomin tashin alkiyama waɗanda za su zo gab da bayyana dai ba irin ad-dajjal irin dawowar annabi isa alaihi salam irin mahdi irin dabbatul ardi irin ya'juj wa ma'juj da waɗannan fitintunu waɗanda har yanzu su ɗin fargaba rigaya sun faru Allah ta tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da wasu labarai kuma har ila yau a kaikaice ko kuma a dunkule banda waɗannan da ya faɗa shi dalla dalla wanda kuma yadda Hudhaifa yake ba da labari waɗannan labaran yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi su tun safe su za a wuni ana yi har magariba sai dai a tashi a yi sallah a je a dawo wanda yake da cefane ko cin abinci ko yake da ɗauko yara a makaranta da je har karshe da wasu dai suna nan suna tsawo yace wanda ya tuna ya tuna wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani shi kanshi Hudhaifa da yake specialist wato ƙwararre akan bayani akan fitintunu yake cewa ni kaina wasu suna mantawa sai in ta faru ne in na gani sai in tuna ne domin Allah sai ya sanar waɗannan bayanan dalla-dalla wasu kuma ya yi su a dunkule ko cikin ishara kamar mene kamar bayani akan kashe Umar radiyallahu anhu hadisin da cikin sahih Muslim manzo Allah yake cewa akwai wata kofa da za a karya ta idan an karya ta shikenan an kare lagos musulmai wannan shine kashe Umar kamar da shi Hudhaifa ya fassara da kanshi kamar kashe Husayn dan Ali radiyallahu anhu ma a cikin hadisin da Imam al-Bayhaqi ya fitar a cikin dalailin nubuwa da isnadi tabbatacce haka Imam Abu Abdullah al-Hakim al-Naysaburi a cikin littafin shi Mustadrak al-Sahihayn sun fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi baccin rana yayi mafarki malaika Jibril ya kawo shi ƙasa tare da jini a jikin da cewa inda wasu daga cikin al'ummar sa za su kwantar da jikan su ya kashi wannan hadisi ne tabbatacce har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni daga cikin tattaunawar da ya aka fitintunu yayi umarni akan gujewa fitina da yake cewa ta kun fitan fi akhir zaman za a yi fitintunu a ƙarshen zamani alqa'idu fiha khairu min alqa'id wanda yake a zaune ya fi alheri fiye da wanda ya miƙa yana leƙawa wanda ya miƙa yana leƙe ya fi alheri fiye da wanda ya tafi kallo wanda ya tafi kallo shi kuma ya fi alheri fiye da wanda ya tsaya yana tambayar mai aiki wanda ya tsaya yana tambaya shi kuma ya fi alheri fiye da wanda ya musharaka a ciki haka dai da gwargwadon kusancin ka zuwa ga fitina gwargwadon karancin alherin ka al-Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi shi ma ya tsaya wannan kaɗan kenan daga cikin wasu isharori zuwa ga wuraren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattauna ko ya ba da bayanai akan fitintunun rayuwa malaman salaf tun daga sahabbai da na bayan su da su kasa a biyu ba wajen abin sanan alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da bayanan su da tattaunawa su akan fitintun sahabbai sun zauna sun karantar da waɗannan abubuwa musamman waɗanda suka yi tsawon rayuwa a cikin su irin su Aisha irin su Abdullahi dan Umar irin su Abdullahi dan Abbas irin shi Hudhaifa irin Abdullahi dan Mas'ud da ire-iren su Abdullahi dan Abu Al-As da makamantar su Allah ya kara musu yarda gaba da su duk wanda ya bi matsani din su na hadisan su za ta karar da riwayoyi kala daban-daban da fatawoyi da tsoratarwa da wa'azozi da suka gudanar game da ire-iren waɗannan rijiyoyi wuri mafi kusa da za ka iya samun haka shine a cikin littafin musnad da Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi a cikin musnadin kowanne daga cikin waɗannan sahabban da ma wasu su za ka tarar da kwatanci ko bayanai da suke nuni zuwa ga haka. Haka zamanin tabi'ai wanda su ne kai tsaye ɗaliban sahabbai ɗin sun ci gaba da bin wannan tafar. Haka atba'u tabi'ina haka na bayansu daga cikin marubuta na littafan tafsiri da hadisi da fiqhu da makamantansu. Musamman malaman hadisi Allah ya ƙara musu rahama gaba ɗayansu sun samu fice a wajen yin bayanai game da tsinkinin rayuwa. الامام البخاري امام ائمه الحديث عليه رحمه الله دشيدا دان قوانسا كما دالبنسا امام مسلم ابن الحجاج رحمه الله عليه سنه كان غبا cikin malaman sunna wadanda suka yi wannan aiki a cikin littafin imam al-bukhari akwai sukutun da guda kitabu al-fitan kitabu al-fitan cikin bukhari a cikin shi akwai hadisi kusan guda 87 wanda Bukhari ya rarraba su zuwa ga babuka daban-daban da suke bayani akan fitina irin fitihun da yake da kala daban-daban. Al-Imam Muslim shi ma yana da Kitabul Fitan wa Ashratu Sa'a, littafin fitintunu da kuma alamun tashin alkiyama. Abin da zai bayyana gare ka idan ka kwatanta shi ne Muslim ya fi bada muhimmanci fiye da Bukhari akan bayani akan fitintunu, domin hadisan da ya kawo sun fi yawa. Ya kawo hadisai kamar 143 wanda ya ta maimaita isnadojinsu kamar yadda ya saba da riwayoyinsu, kuma ya tattauna akan matsaloli da dama waɗanda Bukhari bai kawo ba, bayan magana akan su kansu ashratu sa'a da kusantowarsu da fitintunan rayuwa da bayani akan abubuwa irin su Ya'juj wa Ma'juj da dawowa annabi Isa da Dajjal da tsoratarwa game da fitintunu da abubuwa makamantan waɗannan. Ya bayan waɗannan wanda ya yi musharaka da Bukhari a kansu, ya kuma kaɗaitu da wasu bayanai wanda Bukhari bai kawo su. Alal misali ya kaɗaitu da magana a kan futuhat, yaƙe-yaƙe da za a yi na buɗe garuruwa da manzo Allah ya labaru su da hadisai da suke nuni zuwa ga cewa za a wayi gari a kafirai za su galabaici musulmai, kamar hadisin Abdullahi ibn Amr ibn As da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu sa'atu hatta yakfura ruhum, alkiyama ba za ta tashi ba har sai an wayi gari rumawa, kamar yadda kuka ce turawa sai sun fi kowa yawa. Sai baban shi Amr ibn As yace ka dinga kiyaye me kake faɗa ba, ka cika surutu. Sai yace dan me zan kiyaye bayan na ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai shi baban yake cewa to idan ko haka ne lalle akwai matsala. Kuma waɗannan mutane suna da wasu halaye masu kyau wanda ma'ana za su ja hankalin mutane da su. Yace daga cikin halayen akwai kasancewarsu suna da juriya wajen koyon duk abin da suke so su koya, suna da ƙwarewa a wajen sanin sirrin yaƙe-yaƙe, suna da ƙwarewa a wajen leƙen asirin al'ummomi, yace kuma suna da tsarin shugabanci wanda baya bari a yi zalunci. Hadisi yana cikin Sahih Muslim kitabul Fitan. Haka Imam Muslim ya kaɗaitu da riwaya akan hadisul Jassasa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sahabban shi su Abi ibn Hatim da wasu suka shiga jirgin ruwa, suka je jirgin ruwan ya yi makuwa da su har ya kai su wani tsibiri, suka tarar da wata katotuwar dabba a ɗaure, kuma wannan dabba tana magana, suka yi fira da ita, suka zo suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wannan dabba. Ita ce Al-Jassasa, hadisi ne dogo a cikin Sahih Muslim, da kuma dai wasu bayanai da Muslim ya karanta da su baya ga Bukhari. Haka sauran ashabul kutubul arba'a da sauran littafan sunna baya ga su, kuma akwai littafai na musamman da aka rubuta wanda malaman hadisi suka rubuta su musamman don bayanai akan fitintunan rayuwa. Amma akwai wani malami Nu'aym bin Hammad al-Khuzai rahmatullahi alayhi wanda ya rasu shekara 229 bayan zaman hijiran Allah sallallahu alaihi wasallam, malamin Imam al-Bukhari ne wanda yana da cikin da suka mutu a cikin fitina ta mihnatu khalqi al-Qur'an, wanda littafi nashi sunan shi kenan Kitabul Fitan, an buga shi da dadewa da takikin wani mutum mai suna Dr. Suhail Zakka. Akwai kuma malam Abu Amr al-Dijani ne malamin qira'at din nan sananne, wanda shi kuma Allah ya mishi rasuwa ne a shekara ta 444 bayan hijiran Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Asalin shi mutumin kasar Andalus, shi ma yana da littafi Kitabul Fitan wal Malahim wanda shi ma an buga shi da dadewa takikin Malam Ridha Allah al-Mubarak Khoury, mutumin kasar India. Akwai Al-Mihan na Abu al-Arab al-Tamimi wanda malami ne da yaran kare na hudu yaro shi fata da 333 shi ma an buga shi akwai kitabun fitan na Imam Abubakar al-Ajuri Imam al-Ajuri babban malami na sunna daga makarantar Imam Ahmad wanda yaro shi fata da 333 bayan jarumu da Allah sallallahu akwai kamusu Sheikh al-Islam Ibn Mubarak rahmatullahi alayhi wanda yaro shi fata da 71 yana da kitabun fitan din da yake shi wannan ba a rike shi ba da kuma yanzu sai dai a tarihance haka al-Imam Abu Sheikh al-Asfahani wanda ya rushe fata 369 bayan hijiran Allah sallallahu alaihi wasallam haka al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Baqdadi babban malami daga cikin a'immatul maqadika yana da ashratu sa'a ya rushe fata 602 haka al-Imam Abu Khair al-Sakhawi babban malami daga cikin sirrin makata ibn Hajar wanda Sakhawi ya rushe shekara ta 902 ya da littafi mai matukar kima wanda ya sami suna al-Qana'a fima yufsir al-ihata bihi min ashrat as-sa'a ana buga shi a cikin juz'ai guda wannan duka daga cikin kayan gadan malaman hadisi wadanda ba su kasa a guiwa ba wajen bayani akan ragin jumu da fitintunu daga daukowa daga hasken sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salamu yi dabdala akan fitintunu wanda suka rigaya suka wuce ko kuma mu tsaya muna magana akan fitintunu ɗaya-ɗaya wasu muna so ne mu taƙaitu sosai akan wato yadda musulmi zai mu'amalance su tare da cewa akwai fitintunu da dama waɗanda suke kore ana rayuwa da su a yanzu ko kuma wanda suka shuɗe wanda kowanne ta isa a tattauna akan ta ita kaɗai malamai suna cewa ta tana mafi girma da ta auku ga musulmai ko kuma ta farko ta auku ga musulmai shine mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta rutsa musulmai ga baki ɗaya su in banda mutane wanda suke masu dangantakar irin kamar sai na Abubakar radiyallahu anhu kusan daukacin sahabbai rutsewa suke duba irin hankali da basira da zurfin tunani irin na Umar radiyallahu anhu da manzon Allah yake cewa da zai yiwu a yi wani annabi a bayana to da Umar kamar yadda Bukhari ya rawaito wannan ya nufi zuwa ga kaifin basirar shi da hankalinsa kuma duk mun sani cewa Qur'ani ma ya jima yana goyon bayan irin ra'ayoyin Umar da Khattab radiyallahu anhu sai ya zama mutum mai basira da kaifin tunani irin Umar ya shiga cikin ruhu sakamakon wannan faja wanda kuma ba mutuwar abin nan ba shi fuji'a ba ce sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rashin lafiya har ta kai ma Abbas radiyallahu anhu yana faɗa musu cewa mutumin nan ba zai tashi saboda shi ya san yadda yake gane alamar mutuwa a cikin zuriyarsu kaga kenan akwai muqaddima na cewa ana tunanin da ba rasuwa ne kamar da haka Umar ya rufe idan ya zama mutane masu kaifin basira irin su Umar suna rufewa idan tana ta faru domin babu aula sauran mutane su rufe ji ina fata mun fahimta ne ba mun mamaki bane dan an samu mutum ya shiga cikin imuwa a lokacin da tana ta faru wannan ce tana ta mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu ne kuma ba su wartsake daga ita domin inda manzo Allah yana rayu duk sabanin da yake bazai yi ba komai ya faru sai a ce a tafi Madina ko ba bari daga gida a je a ziyo ne manzo Allah ne ba wanda zai bude wata kungiya ko ya kafa wani addini ko ya kawo musu wata matsala za a rayu ne duk yadda musulunci ya faɗi za a rayu ne cikin salama irin yadda sahabbai suka rayu a Madina kuma da dukkan mu nan mun zama sahabbai ke to me kai wannan falala kaga fitina ce da ba kan tsalo ba ko salawatullahi wa salamuhu alayhi fil akhirah wa fil dunya bai ga wannan kuma sai fitina da ta faru ga musulmi ta kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu sayyidina Umar mutuwa shi fitina ce amma ba ta yi ta asiri ga musulmai irin yadda mutuwa sayyidina Uthman ta musamman saboda shi sayyidina Uthman wasu ne cikin musulmai suka haɗa kai suka haɗa baki suka kashe shi kisan shi dinnan ya haifar da rigingimu'i daban-daban bambancin ra'ayi akan ya baya ɗauki fansa bambancin ra'ayi akan shugabanci wanda abin ya ta girmama har ya kai ga sahabbai isu sun ɗauki makami sun yaƙi junansu wanda wannan fitintunu kamar yadda malam ya tauna ɗazu a cikin hudubarsa su ne mafari na duk wata rigima da ta biyo baya wannan fitina ta haifar da kare gwamnatin musulunci da karewar zamanin khilafa rashida ta kawo zamanin sarauta ta kawo zamanin mulki wa jabarut aka zo har aka kai ga kashe Sayyidina Husaini dan Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu ma aka zo aka yi baya ga kashe Sayyidina Husaini da mabarin juwa'il waqatul harra wanda aka kashe kuma da sahabbai 600 a farfajiyar garin Madina aka zubar da jinin su aka yi fadi ma ƴaƴan su da matan su aka halarta hurma ta Madina shi wannan da dalilin san faru a musulunci da kai shekara 100 da bayyana aka zo mihina ta khalqul qur'an wanda sarakunan barin Abbas kuma Amun Suwatik da makamantan su suka goyi bayan bid'a suka daure mata gidi aka tawhad da malaman sunna Imam Ahmad ibn Hanbal da sauransu aka zo fitin turu irin na tsarani ga wasu ƴan Shi'a marasa imani wanda suka zo suka danna kashe mutane a cikin Ka'aba ana tawafi suka sace Mahajar al-Aswad ga baki dai suka tsare shi a cikin shekara ta 317 zuwa shekara 321 aka yi fama da su suka hana mutane takat a cikin kasashen musulmai fitintunu dai ga sunan iri daban-daban har zuwa fitinar faduwar daular musulunci ta ƙarshe ita ce daular Baghdad ta sarakunan Bani Abbas wanda haka ya faru a shekara ta 656 bayan hijirar Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wasu sojoji na zubar da jini da ja'irci na tata wato su kulaku suka yi abinda yake cewa genocide wato kisan ƙari dangi malumman musulmai a ƙasar Baghdad wanda kamar da malaman tarihi suke faɗa irin su malaman tarihi suke faɗa kuma su khatibu da makamantan su cewa wannan hadisa ta kai ta kawo ƙarshen musulunci da ba dan alƙawarin da Allah ya yi na cewa addini zai wuce ba Allah ka tsare mu duk wannan fitintunin ba za mu yi wani dabdala a kansu ba dan sun riga sun faru sai dai kawai mu ɗau darasi daga su ta fuskar kashe-kashen fitintunu ana raba fitintunu zuwa kashi biyu ne na farko akwai fitnatu shahawat wanda su ne fitintunu da suke faruwa sakamakon wato bin san rai da san zuciya da kuma raunin azima raunin ƙarfin zuciyar mutane waɗannan su ne waɗanda Allah ya ambata da su da ƴan uwansu wato fitnatu shubahat a cikin faɗin Allah da yake cewa kallabina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا ما لم تفسير سكي تشيوا وان الاستمتاع بخلاقكم شيني بن شعواتي موري ورايوا تفكر دبت على السلام وخضتم كالذي خاضوا شيك مشيني زكي وا اتكم بن ابن دبا كده قبيا فيش شيني فتنة الشبهات وانت بانجرا تعالى يتوكو تنتي تشيوا ina muku misali da waɗanda sun gabace ku waɗanda sun fi ku ƙarfi sun fi ku yawan ƴaƴa da dukiya sun biye ma sha'awar rayuwa shine kuma kuke biye mata kamar yadda suka biye miki sun zake game da al'amarin fahimtar rayuwa da addini kuma kun zake kamar yadda suka zake to bin sha'awa shine mafari na samun fitnatu shahawa yayin da kuma bin shubha shine mafari na samun fitnatu shubha Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana kuma a wani waje bayan wannan aya ta suratul tauba Allah yake cewa ma balla sahibukum wa ma rawa mutumin naku wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma balla bai bace ba wa ma rawa kuma bai bi wato yuyu ba bai zama ya zame da kan tafarki ba wannan abubuwa guda biyu suke bayyana ad-dalala da kuma al-ghawaya ad-dalala ita ce wato fitnatu shubuhat والغوايا اذا كانت فتنة الشهوات لكن المعلمين يقولون فتنة الشهوات سنقوم بها إذوها أبو بوا قد أقول باب نبي أرمي أما إذا معلمين يقولون أبو نفر قوشيني أقول فتنة الشهوات وانتك شيطانية أقول كما فتنة الشهوات وانتك إتكما ملكية أقول فتنة الشهوات وانتك بهائنية هنا قد نكرشي شيني subuhiyya abubuwan nan guda uku suke kawo mutane fitna fi shahawat na farko akwai shaytan iblis yana raya wa mutane abubuwa da dama da suke kai su zuwa Tanzania bin irin tafarkin shekar wanda shi ke kawo laifuka irin tasada da ta'addanci da makirci da girman kai wannan duka laifuka ne da shekai ke sa mutane su dama kuma ya yi alƙawari da yake cewa rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in dai wannan bakin alƙawarin cewa ya Allah yadda ka batar da ni ka taɓar da ni Allah ka tsare mu daga tafiya to waɗannan jinin Adamu alaihi salam sai na musu dabaru da zan kawata musu rayuwar duniya kuma sai na batar da su gaba daya Allah ya ce mishi ba za ka yi batar da su ba sai waɗanda na baka damar batar sannan akwai fitna ta shubha ta shahawa take zuwa daga mulkiya daga san sarauta san shugabanci wannan shi ke kawo shirka shi ke kawo girman kai shi ke kawo ƙahariya wato jannana ƙasar kai akwai kuma take tasowa daga subaiya daga ɗabi'ar dabbobi as-suba dabbobi masu farauta wannan shi ke kawo al'udwan ta'addanci zubar da jini kisa ta wurin fushi da biye ma abin da suke ka taraya maka kawai ka aiwatar da shi ta fuskar zubar da jinin mutane ko cin mutuncinsu ko yi musu ta'addanci sai kuma baha'imiyya wata ke da alaƙa da albahima ita ce dabba ta gida wadda abin da ya dame ta kawai shi ne cikinta da farjinta duk mutumin da kaga ya damu da kawai ya je ci kuma ya yi jima'i ko ya yi duk sha'awar da ke kullowa daga waɗannan abubuwa guda biyu yana cikin salo ne na bin fitina irin ta bahima ciki kawai ya dame shi da alaƙa ta jinsi Allah ka tsare shi sai kuma wani hadisi da ke bayyana wannan fitina har ila yau wani hadisi da Imamu Ahmad ya fitar da shi da Imamu Abul Qasim Tabarani da Imamu Al-Bazzar a cikin musnadin sa Tirmidhi ma ya fitar da shi a Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi ya inganta shi a cikin Sahih Al-Jami' da manzo Allah yake cewa radiyallahu anhu innama akhsha alaykum shahawatil ghayy fi butunikum wa furujikum ina tsoratan muku sha'awa wadda take za ta iya kai ku zuwa ga ta'addanci saboda biyan buƙatar cikin ku da farjinku da ne ce kuma sai kuma ya ce wa mubillatil hawa da abubuwan da ke ɓatar da son zuciya mubillatil hawa shi ne a shubuhat ɗinki su kuma da su ne a shahawat kamar yadda muka bayyana idan aka ce fitatu shubuhat ɗayan ɓangare da biyu su ne fitintirin da suke zuwa ta mummunar fahimta ga wani abu da ya shafi addini ko rayuwa zaƙewa ko gazawa wuce makaɗi da rawa ko kuma mummunar fasara wanda wannan shi ke haifar da bid'o'i da soyayyen zuciya shi ke haifar da rabuwar kai da saɓani tsakanin musulmi da kafirta juna shi ke haifar da kafirai su zama suna da ɗagawa a kan musulmi idan musulmi kansu ya rabu kafirai su fi su ƙarfi shi ke haifar da son kafirai muwaratul kufa shi ke haifar da dukkanin fitintunu da suke faruwa a rayuwa wanda suke tsallake matakin mustawal fard idan muka lura galibin fitintunun shahawatu abin nan fitatu shahawat suna faruwa ne ala mustawal fard wato akan mutum shi kanshi amma wanda suke faruwa su shafi kowa shine fitatu shubuhat shi sa wancan hadisi na Huzaifa da Umar ya kudu ba yake cewa wa zai iya tuna wani bayani da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan fitintunu Huzaifa ya ce ni ne amma sai na Umar yake ce mishi innaka la jarim kai kan lalle kana da taurin rai ya yake cewa fitnatul rajuli fi malihi wa ahlihi yukathiruha salatu wa sadaqat shi ba wannan yake ne fitnar da ke faruwa ga mutum game da dukiyarsa da iyalansa da kansa wasan da yake da addini ko wani biye wa son zuciyarsa da yake ko ta barna da yake wannan Allah yana kankare mai ta hanyar rashin lafiya ta hanyar asara da yake a cikin dukiya ta hanyar tashin hankalin da yake shiga da sauran bala'o'i da suke faruwa da shi wannan suna kankare mai zuciyar shi da zuwan shi masallaci da alula da yake yi da istighfari da sauransu to ba wannan ce fitina mafi girma ga al'umma ba fitina mafi girma su ne fitatu shubuhat wanda suke yaduwa kuma tsawon zamani ba sa fasa yaduwa yanzu ka dauki kwatankwacin fitinar khawarij da muka faɗa a bayan duk da an kashe su an dukkanta alihi a lokacin an kashe su gaba daya amma ba su bushe ba sun ci gaba da wahalar mutane har yanzu da a tayar wannan fitintunu na Boko Haram duka burbushi ne na khawarij wanda gashi kuma wani suna faruwa a kasashen mu da makamantansu kaga fiye da shekarar 2400 har yanzu ba a magance ta ba wannan fitina haka fitinar shi'a wadda ta yi ta zama mummunar aƙida da ta kawo musulunci karnar ƙiba don ƙanƙani ba ita ma ba sabuwar shubha ba ce shubha ce da ta faru ga waɗancan mutane masu bin Abdullahi bin Saba waɗanda suke ganin cewa ahlul baiti ne kaɗai ya kamata su shugabanci su ya kamata su gaji sarautar annabta da sauransu da za ka suke can zaƙewa har suka kai ga inda suke har suka kai ga baiwa waɗansu mutane darajar Allah da Isma'il ta annabawa da makamantansu Allah ka sani sai mu tafi kan asalin wato maksadi na ita wannan tattaunawa wanda shi ne bayani akan yaya musulmi zai yi da fitintunin da yake samun mashi a ciki wannan fitintunin suke faruwa kala daban-daban wanda za ka ka gaza ma fahimtar me ya gaskiya a ciki ya kamata ka mu'amalance su su wanda suke faɗan kaza akan gaskiya suke ko akan gaskiya ba wannan abu da yake faruwa ana kashe-kashe tsakanin suwane da suwane tsakanin gwamnati da suwane rigingimu tsakanin 'yan siyasa isu da su da abokan gabansu a cikin jam'iyya guda a wajen jam'iyya a masallaci ɗaya a gari guda musulmai kowa na kurarin sunna amma wani bai ga maciji da wani kowa na kurarin kan gaskiya yake kowa na kurarin san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma tafarkin su daban-daban gashi nan ne rigingimu ɗi daban-daban har ka rasa abin da za ka ba kanka fatawa a matsayinka na mutum balanta naka ba ya yi kamata kuma mu'amalanci waɗanda da zuciyu ta ina za ka samu mafita game da su mun ce da ba abu na farko shi ne yadda ake mu'amalantar su kafin aukuwarsu ma'ana ƙablan fitin abu na farko yadda ake mu'amalantar fitina kamar yadda nassoshin alƙur'ani suka nuna sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganun malamai kafin aukuwarta shi ne akwai at-ta'awud min al-fitin neman tsarin Allah daga fitintunu yin addu'a da fatan Allah ya tsare ka daga fitintunu ya tsare al'ummarka ya tsare zuriyarka ya tsare mutanenka Allah subhanahu wa ta'ala ya alƙawarin zai amsa addu'o'i da yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan amsa muku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i ila da'a da sauran ayoyi ire-iren waɗanda da suke nuni zuwa ga haka a aikace mun ga Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da bayinsa waɗanda suka shiga cikin jarabawa da fitina ta hanyar addu'a kamar annabin Allah annabi Yunus shi ne annabi mai kifiko Allah yake cewa wa dhannuni in zahaba mughadiban fa dhanna an lam naqdir alayhi fa nala fi zulumati Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allah yake fastajabna wannan annabi da ya fita daga garin su cikin fushi da jin haushin kafirai sun ki imani al'umma sun ki imani da ya fita ba tare da an bashi izini ba Allah ya jarabce shi da kifi da ya haɗe shi kamar yadda aka sani a cikin wannan kifi ga ya shiga cikin wata fitina mai tashin hankali ka kaddara da rayuwarka da komai a cikin cikin kifi ya ta wannan addu'a ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Allah yake fastajabna lahu sai muka amsa mishi to Allah yana amsa addu'a ko mu kuncin da ake ciki a cikin hadisin al-Imam Muslim wanda Abu Dawud da fitar da shi manzo Allah yake cewa Allah subhanahu wataala ya kan yi mamaki yadda bayi suke yace sukan yi addu'a har su cire rai su fara tsammanin Allah ba zai amsa ba alhalin kuma amsawa tana nan gab da su Allah yana mamaki irin yadda bayi suke cire tsammani daga zuwan nasararsa da zuwan furjarsa gab da zuwan furjarsa su cire rai baya ga annabi mai kifi annabi Zannun alayhi salam akwai kuma wasu annabawan Allah ya yi kamar annabi Ayyub wanda ya yi rashin lafiya mai tsanani din Allah ya ba da labarin irin rashin lafiyar da ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi karfan wa tabarani ya fassara cewa sai ya shekara 18 ba shi da lafiya wa ayyuba inna da rabbahu anni masani shaytanu bi nusbin wa adab kaga ya kira Allah ubangiji cewa shaytan ya jefe ni da cuta da tsananin azaba shi ma Allah ya amsa addu'a shi kamar yadda wancan hadisi ya zo a cikin Muzammil Tabarani al-Imam Ibn Hibban al-Busti ma ya fitar da shi da isnadi sahihi cewa matan shi ma da ta zo bata ma gane shi ta gane shi wani saurayi ba bata san shi bane to ta san ta ban mutum ne muqad mara lafiya wanda yake cikin cuta muzmina sai to ta gane shi kuma gashi lafiyayye Allah ya ba shi lafiya kuma wa atainahu ahlan wa nisbahum ma'a Allah ya da mishi dukkanin abin da yake da shi a baya da kuma ƙari ma haka annabi Yusuf alaihi salam ya samu kanshi a cikin jarabawa ta mata da suka fitine shi da su da sauran mutanen gari wanda haske da aka sa shi a gidan yara aka yi shi a cikin hadisin al-Imam Abu Abdullah al-Hakim manzo Allah ya ce shi ma fi da shekara 12 a gidan yari yayi tunanin ka shekara 12 a gidan yari ba tare da kai ne ba ba tare da kai ne kawai saboda a zauna lafiya ko a kare shi sai dai ta addu'a wannan Allah ya fitar da shi kuma da Qur'ani ya bayyana Allah ya fitar da shi bayan addu'a da yayi kuma Allah ya ba shi daukaka da sarauta da daraja alayhi salatu wassalam wannan aikace kaga duk misalai ne da Allah yake karban addu'o'in bayi kuma yadda Allah ya alƙawari din nan tabbata yana karban addu'a kuma yadda Ibn Taymiyyah ya bayyana a cikin kitabul abin nan wato Iqtida'us Siratal Mustaqim cewa Allah yana da fuskokin da yake karban addu'a ba dole ne Allah ya karba addu'a yadda kai kake so Allah yana da tsare-tsaren shi yana da kuma kaddara idan kai addu'a kai mumini ne kuma ka sakankance to Allah ya karba amma ba dole ka ganta yadda kake so ba sai yu ya zama Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa maka ita ta fuskar katange maka wani bala'i da yake wanda kake ciki ko Allah ya amsa maka ita ta fuskar gafarta maka wasu zunubai ko Allah ya amsa maka ita ta fuskar a aje maka ladanta ranar alkiyama ya zo a cikin lissafin ayyukan da dai hanyoyi mabambanta da malamai suka bayyana ta haka dan ka yi wata addu'a amma baka ga ta auku yadda kai ka sa rai ba to karka ce Allah bai karba Allah ya karba inda kai mumini ne kuma ka amsa da takankancewa kuma yadda ya ce ud'uni astajib lakum haka ya zo a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi alaihi salatu wassalam yana addu'a yana neman tsari daga fitintunu kamar hadisin da Imam Ahmad da Tirmidhi suka fitar da shi da isnadi tabbatacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka fi'al khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta bi qaumin fitnatan ko bi ibadika fitnatan فاقبضنا اليك غير مفتونين wannan yana daga cikin lafazin da Allah ya sallama yake addu'a da shi yana cewa Allah ina roƙonka ka bani dama da samun halin aikata alkhairi Allah ka tsare ni daga aikata munanan ayyuka Allah ka fita da dinga kaunatar talakawa ya Allah ka gafarta min zunubaina Allah ka mun rahama ya Allah idan kai nufin zaka jarci wasu mutane ya Allah ka anshi rayuwa ta kafin ka jarci su ka karkata na a cikin da zaka jarabta irin wannan addu'o'in da lafuza irin waɗannan suna nan da yawa waɗancan fitintunu waɗanda suke manya-manya kamar fitina ta dajjal da makamantansu da fitina ta azabar kabari yanzu Allah ta laifin lama kullum a sallah yana yin addu'a al-isti'azatu min arba'in a cikin tahiyyarsa da yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من المحسن والمغرب رسول قلت مكما تنوانا يعني نيمون أرن الله دقا عذاب موتا أرن الله دقا فتنة دا عذاب قبري أرن الله دقا فتنة المسيح الدجال وكما أرن الله دقا فتنة باش فتنة تابان الله ثم قال الله عليه وسلم yakan yi waɗannan addu'o'i kullum diman da'iman a cikin tahira ta kallashi ta farilla da ta nafila al-imam abubakar ibn abi shayba ya fitar da riwayoyi da dama na sahabbai da suke addu'o'i su ma suna neman tsari daga fitintunu har akwai sahabi shine amir ibn rabi'a wanda ibn abi shayba ya fitar da riwayar cewa lokacin da wannan fitina ta faru ta kashe sayyidina Uthman ya zauna a gidan shi sai ya addu'a yake cewa ya Allah ka anshi rayuwata idan abu san rayuwata ta fa alkhairi gari sai aka waye gari an kashe Uthman yau shi kuma gobe zai mutu haka limama Abu Dawud ya fitar da hadisin wanda zai ci da cikin sahabbai wanda shi ma yake addu'a lokacin da yazo a wata tashar jirgin ruwa cikin watan Ramadana baya azumi ya soke azumi saboda halin tafiya sai yana cin abinci har yake ba wasu kai su kuma mutane ne waɗanda ba su san addini irin yadda shi ya sani sai suke aibata shi suna tabarbari suna salati cewa ya za a yi lafiyar kalau cikin watan Ramadana da rana kana cin abinci shi kuma ya ga haka suke a zamanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Qur'ani ya faɗa ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى ذاك سي تخيكي يا كامشي يبقى شيء ودنيا تلالج اي شيء قد كنت كنا سبب الجاهل شيء ده يا تنقى وانتلو بس نجم شين الزيكي الدائرة شاء الله تعشقنا شما بدأت ببعين وانا انت في عيامك صحابي سنة مماكي ايرو وانا ينلي كما يدى ابلاء المسؤولية شيء ووسط صحابي وسط عبي kamar da Ibn Abdul Bari ya bada labari a cikin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadli Ibn Mas'ud aka mai tambaya sai dai shekara guda yana tunani yana neman amsa ta da bai samu a Qur'ani da Sunna ba ya ce musu to zan ba ku fatawa da ra'ayi sai ya faɗa masa to sai ake ta mamaki cewa yanzu kai ka Makka Ibn Mas'ud malami cikin sahabbai kuma har sai kai dai kana ta wani bincike ba za ka faɗa ra'ayi na kawai ba shine sai yake cewa ina ganin ku kuna da gangaji kabiya wanda Umar a zamanin shi sai ya tara ashabu Badr sannan za a bada fatawa akan ta yace sai na ga ɗayan ku kawai da an tambaye shi kawai sai ce kaza ne kuma gani a shahid shine yadda su suke da mamaki suke jin tsoron wato fada fitina ta faɗan abinda ba su sani abinda galibin mutane ba su da wannan takalmin nan Allah ka gani to abu na farko kenan at-ta'awudu wa du'a neman tsarin Allah da kuma yin addu'a don neman kariya daga fitina abu na biyu shine at-tasalluh bil ilmi shar'i daukan mataki na kariya na ilimi na shari'a haka ce ilimin shari'a shine ilimin alqur'ani da sunnah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimin tauhidi da ilimin fiqh musulunci wannan sune ummahat sune ummat a cikin ilmomin shari'a wanda katanga ce mai tsarbawa daga duk wani wato farmaki na ciki ko na waje wanda kuma ita ce takobi mai bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya idan ka ɗauki kisoshin alƙur'ani da bayanan shi zaka ga haka ka ɗauki sira ta magabata alal misali idan muka ɗauki kabiya ta ƙarun wannan attajiri na zamanin annabi Musa da Allah ya ba da labari inna ƙaruna kana min qaumi Musa fa baba alayhi ƙaru ya kasance daga cikin mutanen annabi Musa sai musu tawaye saboda ya samu arziki sai aka wayi gari mutane sun fitinu da shi mutane suna cewa ya laita da nan misla ba uke ya ƙaru innahu la muhabbin azim ina ma musamman yana abin da aka bai wa ƙaru ba lallai yana da rabo mai tsoka sai Allah yake cewa a daidai wannan lokaci a daidai wannan kissa cewa qallabina utul ilma waylakum sawabun lahi khairun liman amana waɗanda Allah ya ba su ilimi wannan arzikin na ƙaruwa bai birge su ba sai suna yin wa'azi ma sauran jahilai waɗanda suke ruɗuwa da arzikinsa suna ganin shi mai rabo ne mai tsoka suna ce musu kai can za ku ɗanɗana kuɗar sawabun lahi khairun liman amana sakamako na wurin Allah shi ne mafi alkhairi ga wanda ya imani ba wannan irin arziki na ƙaruwa ba da arzikin ya lalace shine sai Allah yake cewa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wayka wanda da suke duri da fatan zama irin matsayin sa sai suka ga gari suna cewa ka shiga uku kai can ka to shine irin abinda malai ibnu mubarak yake fada kamar yadda yazo a cikin littafin kitabul fitan na wal malahi na abu sulaiman al khattabi yace ibnu mubarak yana cewa al fitnatu idha aqbalat arafaha al alim fitina idan ta fuskanto kafin ta auku to malami yana gane ta wanda ya san abin da yake a cikin zai iya gane ta kuma har yanzu sai da al'umma cewa ayi kaza kar ayi kaza amma wa idza adbarat idan ta faru ta kare arafa hal alim wal jahil to lokacin ko zai iya gane sai kaza ana cewa wallahi shi da malam wani bai ce kaza an gaya mana ba mutu ba a san da ake faɗa din malamai suke faɗa mana galibin mu ba da taurin kai ba za mu ji ba sai ta zo ko ta shafe mu ko ta yi mana ta matsala sannan za mu zo muna koke cewa ai kuwa an ce kaza. Don haka tasalluhi da ilimi na shari'a yana da muhimmanci wajen kariya daga fitina. Faɗin Allah da yake cewa afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma, inna wanda ya san cewa wannan wahayi da aka saukar maka gaskiya ne daga Allah za ka kwanta shi da makawo ba za ki ɗaya ba, san ba za ki ɗaya ba. Don haka ana tasalluhi da ilimi, ana ɗaukar kariya da ilimi na shari'a. Yadda ake yi shi ne sai ka saurari malamai masa wanda suka goge a kan rayuwa, suke da ilimi, wanda suke da tajriba, sai su ba mutane bayani, su ba mutane mabiya da sauran talakawa da jahilan gari da sauran shugabanni waɗanda ba su da nasibi a cikin sanin addini. Sai a nemi shawaran malamai ya za a yi, su kuma sai su ba da bayani al-mustasharu mu'taman kamar da Abu Dawud ya yi, sai su ba da bayani na adalci wanda yake zai haifar da musulmai da mafita. Da za a ce a samu gwamnatoci su dinga yin haka da mafiyan fitan da suke faruwa da an yi tafadin su da an guje musu, malamai za su ga fitattun iri daban-daban suna kullowa game da rayuwa, game da siyasa, addini, tattali, zamantakewa, tsaron ƙasa, sauran al'amuran yau da kullum. Sukan faɗa su bayyana, wasunsu ba a ma recognizing ɗin muryar su a matsayin muryar malamai, daga ba wanda yake sauraron su sai wasu ƴan tsirarun da suke sauraron su ba sa wakiltar al'umma, suna wakiltar kansu ne kawai. Shugabanni ba sa jin irin wannan nasihohi, manyan al'umma, sarakuna, masu faɗa aji duka ba su damu da su ji maganganun malamai ba, sun fi gane ba su maganganun waɗanda za su dinga musu ɗan ma'abba suna zuga su. Su za su sai a ta aukawa cikin fitintunu a rasai da ra'ayin su. Ba a gama wata ba sai a faɗa wata, ba a gama wata ba sai a faɗa wata, haski sarakuni a kan al'umma sai zama kawai sun riga ma sun zama mutane sun saba da fitintunu, sun zama kamar shi ne tsarin rayuwa cikin fitina. Allah ka tsare mu. Duk wannan ya faru ne sakamakon sakaci da ake bi, da ake wajen bin ilimi na shari'ar Allah wajen warware matsalolin al'umma. Abu na gaba shi ne riko da Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kode yaushe. Manzon Allah yana cewa cikin hadisin Abu Dawud da Tirmidhi, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lam tadillu abadan kitaballahi wa sunnati, wani lafazin kitaballahi wa ikrami, sai dai abu guda ne. Riko da Qur'ani da sunna yana haifar da mafita akan komai. Hakanan imani na gaskiya, yaqini da yadda da Allah, abinda yake so mutum ya zama yana da shi tukan a kotu kina, akwai yaqini da yadda da Allah, da kamar yadda Allah yake cewa man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, wanda biya ya imani namiji ne ko mace za mu sa shi rayuwa mai daɗi, ko da ana cikin fitina da bala'i suka ga shi ba ta shafe shi kai tsaye ba. Haka lazimtar taqwa, wato jin tsoron Allah, wa yattaqillaha yaj'al makhraja, haka kuma tawakkali akan Allah subhanahu wataala, wa yatawakkalallahi fa huwa hasbu. Sannan zama da mutanen kirki, zama cikin mutanen kirki da Allah yake cewa inna sakama alladheena yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha, zama da mutanen kwarai yana koya maka halaye da dabi'ar kwarai. Kalli wancan hadisi na Imam Bukhari da Muslim, wanda Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwatancin abokan kwarai da abokai waɗanda ba na kwarai ba. Misalin aboki na kwarai kamar misalin mai kirare, misalin aboki wanda ba na kwarai ba kamar misalin mai ziga zigi a makera. Ina tsara wannan hadisi ne sanan ne, da kuma misalin da ke cikin shi wanda yake abu ne waki ko ana iya ganin. Sannan akwai kuma al-ibtida'ad an mawarid al-fitan, gujewa maɓuɓɓuga ta fitintunu, inda ake tsammani mazalimai na fitintunu wajibi ne mutum ya guje musu don ya tsira da mutuncinsa da imanin. Sannan akwai kuma wasu dai matsaloli daban-daban, zan tsallaka zuwa kan kadiya ta biyu, ta ce asna al-fitna, lokacin fitina. Sa'ad da ake fitina akwai qawa'id amma da ake bi wajen manajin ɗinta, wajen taƙaita fitintunun. Na farko akwai al-firar min mawaqi'iha, guje ma fitina ko da ana cikinta, kamar yadda muka ambata hadisi a baya da Manzon Allah yake cewa yushaku an yakuna khayru mali ahadikum al-ghanam, aw za a wayi gari mata alherin dukiyar ɗaya daga cikin ku shine dabbobin shi, ƴan busashe waɗanda zai koma gefe da su ya ƙi shiga fitina. sannan ana gujewa fitina har ila wata hanyar hijira. Hijira tana nufin kudi hijiran ma'ad ko hijiran abda, gujewa wajen ta hanyar kaura gaba daya, wanda tana da ka'idojinta da lawazimta, ba da kake yin ta ba sai da izinin imma na shugabannin addini su suke ba da izini kamar da Manzon Allah (SAW) sai dai bai sa bai izini sannan suka yi kaura, sannan kuma ya zama daga gidan kafirci ne da aka hana su yin addininsu zuwa gidan imani ko gidan takawa. Hakanan kaurace ma wuraren sabo kamar da Allah yake cewa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yaqulu fi hadithin ghayr, wannan yana daga cikin kawaid na kaurace ma wuraren barna din. Har ila yau akwai hibbul lisan, kiyaye harshe daga sakin baki wajen bayar da labari na ƙarya akan abin da ke faruwa, da kuma yin maganganu fiye da abin da ya zama larura da yaɗa jita-jita, musamman a wannan zamani da hanyoyin sadarwa suka yawaita, kuma kusan kowane mutum da ka gani a yanzu ɗan jarida yana iya yin rahoto ya yaɗa shi da murya da sauti da hotuna da sauransu. Kaga wannan zamani ya fi kowane haɗari wajen yaɗuwar ƙarerayi. Yana gaskata hadisin Muslim da Manzo Allah (SAW) yake cewa za a wayi gani mutum ɗaya zai yi ƙarya lokaci guda tablughul afa, za ta yaɗa ko'ina har ta zama kamar gaskiya, ka annaha sidiqul musallam. Da haka wajibi ne bawa ya iya bakinsa wajen yaɗa bayani akan fitintun da suke faruwa a rayuwa, ya san cewa ma yaltazu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, ya kuma dinga tuna cewa Allah yana cewa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, ya ku bayina ta ce ma bayina su dinga faɗan abin da shine mafi kyau, inna shaytana yanzuru bainahum. Sannan sai kuma haƙuri, wanda haƙuri shine tutar mutane da suka cika mutane, shine tambarin mazaje, shine kuma hanyar ɗaukaka ga duk wani mai neman wata ɗaukaka, kamar da Allah yake cewa wa ja'alna annabiyyu wa'imatan yahduna bi amrina lamma sabaru, tun a cikin bani Isra'ila kenan Allah ya sa su zama manya da suka yi haƙuri. Allah kuma ya alƙawarin dama zai jarabci mutane da yake cewa walanabluwannakum bishai'in min alkhawfi waljui'i wa naqsin min alamwali wal anfusi wathamarati wa bashir as-sabirin, da a ire-iren waɗannan waɗanda suke sanannu ne. Har ila yau akwai kuma al-luju'u ila Allah ta'ala, mai da al'amari zuwa ga Allah, yi mishi bauta da yin istighfari da tuba da sadaka da makamantansu. Ya zo a cikin hadisin da Imam al-Tabarani ya fitar da isnadin da Sheikh al-Albani ya inganta, Manzo Allah (SAW) yake cewa ibadatun fil haraj wal fitna, ibadatun fil haraj wal fitna ka hijratin ilayya, samun yin bautar Allah a lokacin kashe-kashe da fitina. Nabi ya ce ladan ka kamar ladan hijira ne zuwa gare ni. Al-Imam An-Nawawi a cikin sharhin shi na Al-Minhaj yake cewa abinda yake nufi lokacin cakuɗe ɗaya ne yadda za ta zama ba a san ma gaskiyar abinda ake ba, lokacin da mutane za su rasa me ya gaskiyar abu, lokacin da za a yi ta kashe mutane ba gaira ba sa rai. Ya ce kuma ladan yana faruwa ne saboda a lokacin ibada tana da wahala, mutane za su shagaltu da rigingimin da ke gabansu, to wanda ya tsaya haɗarin shi a wuri guda ya bauta wa Allah zai samu lada ba. Har ila yau Allah yana cewa falaula idh ja'ahum ba'athuna tadarrar walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun, a cikin sura al-hadid kenan, bayan da Allah ya ambaci cewa walaqad arsalna ila ummin qablaka fa akhadnahum bil ba'sa'i was-sara'i la'allahum yatadarrarun, ya tadarrarun mun aiko wa da annabawan da suka gabace ka, al'umma da suka gabace ka annabawa, annabawan nan sun zo sun musu bayani, kuma mun kuntata musu mun ba su yalwa wai dan su nasu su ba Allah, amma da haka ba su ba Allah. Shine Allah yake cewa ina ma da ake san da bala'i ya zo musu tadarrahu sun koma zuwa ga Allah, walakin kasar kulubu suka san sun riga sun bushe, kuma shaytan ya raya musu abinda suke aikata. Allah kadai ana yin tadarrui din ne ta hanyar bautawa Allah da abin da ya shar'anta, yawan sallah, karatun alqur'ani, zikiri, istighfari da tuba, ubarni kyakkyawa da hani da mummuna da makamantansu. Akwai ka'ida daga cikin qawaid na gujewa fitina har ila wanda ita ce al-i'tizal, guje mu fitina din Abu Sulaiman al-Qasabi yana da littafi musamman Kitabu al-Uzla wanda cike ta tauna akan qawaid na guje mu fitina da sauransu saboda hadisi da suka zo wanda zan ishara zuwa ga ɗayan su saboda kurewar lokaci na Abdullahi dan Amr dan As radiyallahu anhu wanda Imam Abu Dawud da Ibn Majah sun tantar da shi haka Imam Ahmad na da shi tabbatacce ne wanda Allah ya sallame yake ce ma Abdullahi dan Amr dan As kaifa anta ya Abdullah idza kaifa anta ya Abdullah ya zaka kasance ya kai Abdullahi ko kaifa bikum wa bi zamani ya zaka kasance a wani zamani wanda yugharbilun nas gharbalatan za a tace mutane tacewa duk mutanen kirki da su san mutuwa su ta karewa sai buka kusalatun nan kuma Allah yake ji a waye gari tsora kaskantattun mutane mutane marasa alkai kuma Allah yake wa qadim mudjat uhudu alƙawarin su na imani ya riga ya cakuɗe da kafirci da shirka da ƙarna da bid'a sun shiga cikin timuwa wa khaffat amanatu amanatu ta yi ƙaranci wa khalaf suna da sabani da kankanansu sai Abdullahi ya ce wanda Allah ya ce fa kanu haka ba su zama ƴan hikin nan su zama ƴan kaɗan ba su da wani daraja sai Abdullahi ya ce to ya za mu yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ce ta'khudhu ma ta'rifu wa sadaqu ma tunkir abinda ka sani gaskiya ne ka ɗauka duk abinda ba ka san shi ba ko kai inkarin da ya saba wa sunna kai watsi da shi ta'khudhu ma ta'rifu wa sadaqu ma tunkir wa taqbal ala khassati a amrika kuma ka fuskanci al'amarin da kai ya shafa wata gara a ambatan nan da kai watsi da mutane ka kama abinda zai amfane ka a wannan lokaci wannan hadisi ne tabbatacce a Imam Abu Dawud da Ibn Hibban da Ahmad dan Hanbali sun fitar da shi haka yana da matukar muhimmanci musulmi su guje wa fitina ta hanyar tsayawa akan abinda shi aka sani na gaskiya na addinin Allah na abinda yake wajibobi da farillai da sunnoni da sauransu su daina biye ma fitintunin rayuwa wanda za su mutar da su a cikin su dan Allah ka zuwa abu na ƙarshe shine wato mu'amalarta fitina bayan faruwar ta takaice kwarai abu na farko shine yana daga cikin ladurban shine adamul qawli fiha illa bi ilm kuma mutum ya auka cikin wata fitina da ta riga ta faru sai da ilimi alal misali shine waɗannan fitintunin da suka faru na zamanin da wanda suka babbar bishin su irin fitintunin da suka faru a Jamal da Sufina da Nahrawan da makamantansu wanda su ne abinda ake tukiya a kansu ake raba kan musulmai da Karbala da ire-irensu idan za ka yi magana a kan su ka san ba ka da ilimi tabbatacce a kai kar ka yi magana a kai domin duk abin da za ka faɗa zai ƙara wutar fitinar zai ƙara haifar da wani sabon babi ne a cikin fitinar wanda hakan zai haifar da ƙarin rabuwar kan musulmai da ƙarin ta'assubanci da ɓangaranci a tsakanin musulmai wanda kuma ka zai zama ɓata wa musulmai lokaci kai kana ɓata lokacin kanka ne kana ɓata lokacin al'umma to haka ma sauran fitintunin da suka faru a nan kusa wani ta riga ta wuce za ka bada labarin ta ya zama ka da ilimi cikakke a matsayin kai shahidu ayin ne ko kuma wanda ka karanta bayanai na gaskiya a kai ko wanda wani wanda yake shahidu ainihin ya baka riwaya sannan kuma ya zama akwai maslaha a cikin haka game da al'umma sannan sai kuma abu mafi muhimmanci shine akhdhul ibra ɗaukar izina daga fitintunu din duk fitintunu suke faruwa ana so mutum ya ɗauki jarabawa daga gare su wato ya dauki alkhairin da zai gane gaba game da su kamar da Allah yake cewa a falamin sun fil ardi fa takuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur mutane su yawo su ga duniya mun dan dauki izina daga abin da ya faru ga nakafin su a cikin suratu ash-shu'ara Allah yana yawo maimaita inna fi dhalika la aya di aka da cikin sa wani annabi da abinda kafirai suke masa Allah ya ce inna fi dhalika la aya wa kana aktharuhum mu'min a cikin wannan akwai abin daukar izina amma mafi yawan su ba su da imani haka Allah yake cewa qul siru fil ardi fanduru kayfa kana hatibatu ladina dinka haka Allah yake cewa laqad kana fi qasdihi ibratu li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila alkitabi tafsila kulli shay'in وهدى ورحمة لقوم يؤمن كشك شخص به عليه الصلاة والسلام لوكتي يقول وريد بكي سبب لأنه حكى zan dakata abinda na faɗa wanda yake daidai wanda ya dace da abinda Allah da manzo yake so na faɗa Allah ya bar ladan faɗan sa da babu ladan aikata babu dama aiki wanda yake furawa da suka faru saboda nauyin waje da karancin ilimi da faɗa Allah wanda yake gafarta mu da shi gaba daya ana godiya ga malam shi imam Idris godiya wanda ya rizu wanda ya bamu dama muka zo wannan masallaci na shi dan gabatar da waɗannan majiyoyi na fata Allah ya saka mu shi alkhairi da shi da sauran tawaga al'ummar sa da mabiya da dalibai da sauran wanda suke harkokin addini da ina kuma fata Allah ya yi ya haɗa cikin mu gaba daya a cikin rahmar sa karkashin cetan mu da Allah subhanahu wa ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
dai wannan sunana wajen jama'ar gara bakana to don uba sunan ka Muhammad
ya
to kuma ya ku to bani da kariya ko ne ina da nufin Muhammad kare shi a cikin ko Allah saka da ni amma ni yayin muhajira ga jami'a ina kuma muhajira ga jami'a ko muhajira ce dai da kamar ta ce kuna da biyo da mutane ana jota cikin rafa da yake bayarwa da tarbiyya da ayoyi da hadisi yana ganin cikin da kawai da wannan da da ma da hadisi da yake da kaduna na da kafaroli kana kuma hadisi da yake da kwai da jami'a Allah saka da ni kun kuwa ko wani da Allah da kafin da biyo shi Abu Bakari da yake aliki ni da muke aliki a fa abubuwa guda biyu ne kawai saboda lokacin da yake mun na farko inda shi malaka yake magana kan cewa riga kafi na fitina kafin ta auku wato ya yi mafi nisa da gaskiya yau ganin cewa shi ne a tuntun malamai masu karantarwa kuma masalan shari'a in aka tuntune su aka ɗauki magana za ta aiki da ita da insha Allah ba za su ƙarfi na ga nan wani gida ke kan malam a ukuwar ta sadiki nan kamar yadda ya faɗa haka ne tabbas ba cika aiki da dalilin malamai ba ba cika lura da malamin suke faɗa ba waɗanda ma ya kamata kan abin da malamin suke ba su aiki da su ba rusu da malamin malamai su ne shiwa da rami da ya ke yara ba wani tsari a nan ce ne lokacin da matsalar boko har su ba da tasowa a wannan majalisi mun yi kusan wata takwas zuwa wata goma muna nutsar da gwamnati da hukumar kan wannan matsala kamar duk wasu kullum ko shehu suka yi banza da abu har a wani zuwa a hukum ya zama gidan kowa da su ne gidan ya zama da kowa da su ba inda da su ne ba lokacin da shawo da muka bayan an yi aiki da shi da magana suna ko fara ma da ya da kuma ruwa ma gwamnati ya banza da shi ba ruwa ta lalata da muke faɗa da kai mu ga wata ba ta ruwa ba ba ruwan su yana mai siyasa a ta gaba da cikin da suke saka ruwan da su zo da kuma ba ba wani cikin shawarar da suke kafa da gani da wajen magana kamar yadda shi da su da gina kwa kare mata da an da ta ana amfani da shawarar kuma da mai yawa su duda da su kuma su kama ba a cikin su wanda ke sai kuma da ake yin yin su yanzu shi ne lokacin da shi na da ta auku yake wadar su ne kamar da su ne shi ne ke kawo da ke mata sai ya ba da su bayan wajen sabon da kawo da su ne amma ba ka jama'a ta haɗu da su kawo da su to nan ne misali nan sai da kawo magana ta nan shi ne a matakan mu da wajen zamu yi ne idan su na ta faru za ka ga tun wurin ta masu ke to su suna haɗi suna zuwa wurin ta ne ya ba ba na jirgin lokwa sun kasi da ake wani fara daga bayan mai turki ne ko ta zina har biya rabu suna gari a wadanda zai kallo kaga ba abin da ya fara da wasu jirgin ciki har kafin rada zai kallo akwai ba inda wani ke gani da rake ke girba ne za ka ga dai ba wani abu da ka ruwa wata abuwa ne za ka ga garke garke suna tafiya a gaban wannan cikin shi sai da ka tafi kawai ce mun cikin ka shi gidan da koya kuma da dai ba kuma mun yi sanda wuri da yake zuwa kaga wani akwai gani shi to la kadan babban maganin da kuma insha Allah to ka kawo shi sai da mun da rashin ka ko shi kan wannan layi to kar da billahi shi da wani layi dai shi ne shine babban shi ko ba babban shi ne ko ba shi ne wato mun magana mu ta san mu shi tsoron Allah ku dena ne ma kar ku zama ina da kina take kar ku zama ina da kina duk wanda da kuma ina da kina duk kuma ba su akwai shi ka akwai na da shi illa ta gaba shi ne da shi ma san da mu yi ta kuma ta yi ta da an ka yi
fassara
kwamfiyarin din wato rayuwar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waƙi'in da muke ciki a matsayin shi na mutum wanda yake da cikakkiyar tajriba da experience na rayuwa da gogewa idan kana wato sauraron wannan karatu din ba za ka so a ce an gama ba ko an dashi amma Allah cikin hikimar da ya fi mu san shi ya fi mu kaunarsa ya ɗauki abinsa malam shi ya fara ta karatun nan kuma dama lokacin da malam azzani yake karatun da wata miya ko na cewa idan aka gama za a sa littafin zadul ma'ad fi hadi da wai ba ta yi ruwa da wani kai ma da ba da wani kai da biya malam da ya kammala da wannan littafin kawai sai saka zadul ma'ad duk da ni ba na zabi amma na san hanyar isa a cikin karatun ban san ko an kammala ba ko ana cikin yi da za ka samu wannan karatu ka saurara sosai za ka ainihin wato fa'idanci sosai so wannan na daga cikin alkhairai wanda dakta yake ta gabatarwa lokacin ma yana da yakan je tafiya ya zo da kafa na miliyoyi ya zo ya duba a library ta dawo hadisi ya duba malam malam bai san ma na san ji ba wala Allah amma ina samun labarai daga wasu da cikin dalibai da za su cewa malam shine ya ci gaba da wannan kokarin zai shigo da kafa ko ya zo ya duba ta a cikin dawo hadisi kamar yadda malam yake akwai wata littafai da dama waɗanda malam ya bari cikin ci gaba da karantarwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tsawai dama da ransa kuma da lafiya da ikhlasi saboda haka waɗannan abubuwa ne na alkhairi wanda mutane ya kamata a ce taya malam da addu'a a kan irin waɗannan abubuwan Allah maɗaukakin sarki ya musu wato jagoranci kuma wallahi Allah ya sani ire-iren su sune muke kallo yanzu mu gani a matsayin photocopy za mu iya cewa na shi malam wanda wasu abubuwa suka shige mana dubu wurin su muke koma Allah ya sani na kan tashi in je zariya wani lokacin malam baya da sukunin zama a zara ni zan bi shi har a biyu yana da ayyuka matuƙa sosai amma a haka saboda himma da kuma irin tarbiyyar da aka samu wani lokacin ni ba a biyu da yake karatu amma zan bi shi har cikin inda yake siyasa lafiya da inda yake lafiya in dai ina jiran shi a yi lafiyar da ni sannan na biyo shi ofis sannan ya muka haka suke ta gudanar da abubuwa na alkhairi saboda haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya masa albarka tare da zuriyarsa tare karfafa masa gwiwa da istiqama har zuwa a ƙarshen rayuwa wannan shi ne dan abin da ni kawai zan da ni lokaci a kai kuma in kun kalli yanayin yadda ya gabatar da lakta ɗin in ka nasu sosai ka nasu yadda ya kamata ka saurari abin da ya karanta za ka cewa wato kusan ya gabatar da lakta ɗin ne a cikin kuncin lokaci da a ce ya samu dama wato ya warware wato ya samu isasshen lokaci ya dan kara fada samun lecture ko da dai ba sosai ba wallahi fa'idar tuwar da za mu yi Allah ya sani Allah ka sai san iyakar ka to amma ko da za mu tsawo na ce wa malam mu ni gaskiya Allah ya san ina daukar kai na ne kawai kamar dan gida ne dan bauti duk da ban san bauti ba sosai ina ganin nan daga nan burin kudu zuwa nan ko a rana ɗaya zai ne zuwa ga goma amma shi daga zariya da kuma yanayin commitment din shi da abubuwa yanzu idan ya tafi mamtar ranar da kuma zai sace zuwa ko da aka dama da zai ya zai amince ko da daddare kawai ya zo ya dora ko ba haka ba to amma yana ta dagewa ni zan kaza ne kuma har tambaye shi a wata lakta za a yi da daddare ya ce a tambaye ni shi ne jagoran da jama ce wai ni ne jagoran ni saboda haka ai wato akwai abubuwan da mutum zai wa kanshi adali ya kalla ya ga duk wani abin da yake mu ire-iren mu kawai mu malaman islamiyya ne kawai malaman hadda ka gane mu amma su malam su ne asalin wato yadda za a zo abin da amma za ka zo kai ta wani ga maka magana abin da ana kabbara ana zuga ka da sauransu magana ta gaskiya ma da yi mana nasiha yanzu duk wannan na daga cikin fitina malam ko a kuɓa shi ma a son maganar fitinar ya yi kai da ake wulakar da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya fitina malam kuma yanzu ya dora saboda haka Allah ya saka mana da alkhairi mu ma Allah ya saka mana da alkhairi wannan dai shine iya abin da zan ce بارك الله في عندك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أتوكل على سيدنا وياك تبارك bayan godiya wa Allah da kuma fatan alheri da shi malamin tawagarsa da tambayar yana ce malam ta yi magana kan fitnatul shahwa kun da kuka shi hudu to amma shi yana kai kan fitnatul shubha kuma kashi na kuka shi wanda yake tambaya
alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah a wancan bayanin na kasa kashi shahawat bayanin da kan iyakar su bakin an faɗi to su ne guda hudu suke yawo a kashin su da su ne guda hudu wanda suke shahawat suke yawo a kashin su su kuma suka ce shubuhat suna yawo ne a kashin wasu akalai guda bakwai kamar yadda ibnu qayyim ya bayani a kan su a cikin littafin idatul lahfa akwai abubuwa guda bakwai da karkashin su ne ake samun rassa inda za ka iya ganin wasu suna shiga cikin wasu to haka shi ma wannan wani dogon zance ne da zaman kanshi wancan ba wai iyakar su bane kenan a'a wato asalin da suke fadawa zuwa gare shi guda hudu su kuma wasu suna da asali guda bakwai amma in dan uwa zai tuna mai tambaya in faɗi misalan su da dama waɗanda su ne irin mafi girman su dai shine shirka bid'a guduri ta'assubanci da sauran su da kuma da iri daban da kafin tambaya ta gaba ina so ne ma dan uwa malam Aminu wani gyara na farko dai su kula wannan tafiyar ba kamar yadda ya faɗa ba tafiya ta ba ki tafiye shi yawa kamar da kuma malam ya faɗa insha Allah za mu dawo da sauran dan uwa daliban darul hadith insha Allah a nan kusa in sha Allah wanda da mafi yawan masu gudanar da wazan akwai shugaban cibiyar gaba daya muna fara masa wazan da shi ne da Dr. Rafiu Abdul Karim wanda shi ne gaba daya daraktan Darul Hadith Salafiya makarantar Malam Bani akwai kuma coordinator na Darul Hadith Salafiya mai kula da harkokin karatu da wa'azi da da'awa da sauransu shi ne Malam Dawud Ibrahim Azahir muna fara ba mu tsara da shi in sha Allah ko kuma su daga cikin malamai kamar malam Umar Mustafa wanda shi ne yake jawo malam Baki a kan da yake raye kuma shi yake yin tafsirin da malam ya tsaya a kai karatukan bayar su malam Aldani an rarraba su ne malam Aldani shi kadai a gannan ne kai kadai kai ya ne karatukan sai da aka rarraba su wajen mutum goma ko makamanta haka su suke karatukan da yake shi kadai shi ne tsautsayi kuma ya sa ni wannan ya fada a kaina ga wai dan ina kuwa zan canza cikin tawagar ɗaliba a kowanne ma malamai na ne irin malam Musa Sahabi malami na ne har gobe ire-iren su malamai na ne to kuma sannan ta fuskar gudanarwa kuma na ambata muna da tsarin gudanar da makarantar wanda idan mun zo ne insha Allah za mu ba mutane bayani akai su masu gudanar za su ba da bayani waɗanda suke neman a darussa da karatukan malam Albani ko wasu daga cikin karatukan da ake a Darul Hadith din waɗanda muke tare da su masu aikin media unit muna da memory waɗanda suke da shirin karatukan insha Allah ba iya samun su daga baya da jin da ba iya akwai Abubakar da shi akwai kuma malam Hussein dukkanin su suna iya ba da bayani akan da za a samu memory din ko a darussa ne insha Allah assalamu alaikum
na ila shaka muna farin ciki da kuma nishuwa idan Allah ya sa ku shirya ku tawara da dauka da shi ta bada muna marhaban da zuwa ku don akwai da tsarin da muka so mu gudanar bayan zuwa ku shirya cewa ɗalibanmu da suke NCE maza da mata su a yi musu kamar trend trainer wato to believe in God yadda wani yi Sheikh Muhammad Awali da ya zo daga Afirka wanda da yawa da dalibai da su ne su amfana ko da musu da kuma sake zuwa wani tahowa ne mu shirya wani program ko da rana rana daya ko na kwana biyu sai a shirya a kan wani program suna a rediyo ko da yake sauran gabatar wannan labarai kana kuma cewa wannan shi ne kuma lemo da yake da ku taho ya taho da shi na da shi da ya da shi ai musu kamu kudin haruri da jirage yanka ya kamu sun samu dan takaitawa sai ba mu gudu da adali an adali adali din ne da cike ke ne na cike mare kara da ko da mun cike da mun cike da 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 wutar da ya taba ki da wani zarban da aka yi da kuma da musulunci su wuce kuma da zaka da bayanai da ba ka akwai da biya a cikin su suna da kan wuce ko kuma da ke da ya ce sai ka nuna ke da ya ce na ba ki su ka wani wani ke da ya ce da ya amfani da kawai uwa ko da wani jona ba in ka da kai ne su da su amfani da ni da ba Allah ta rabu sake dawowa wannan muhadarar da aka yi dan mana kamar complete haka ne ko wannan muzakkiya ko har an haka da ya ta hore shi a gaba da kalibai da wanda da reference din da kowa da aka bayar insha Allah wannan ya yi da wannan dawo da wannan da ya yi wanda da ban muzakkiya ko kiwa da wani guri da kaga zakka da ne biyu suna da rubuta kuma ilimin irin wannan wai ma ku tuba karra wa masurika farra abu da aka rubuta sai da koma yana da gaba da yadda yake ne sai da kana da mu kai da ku sai da wa da Allah mun mana komplet da aka yi na wannan da ake yi ko ma da aka yi da ya da ma ku yi da ya da ya da shi da da abu da a cikin da ba da ne cikin kudi ne kai da kabi a wurin sa da kaddu a wurin da ka rama da kai ba dai ba kai ka an shafa ne da kake da bawa ba da ni dole
ko da hannu a gidanka ko da baki a cikin jama'a raunin imani ne huke da shi gashi ana sabon Allah da manzon zai gani kai wani ma baki a zuciya wani ma farin ciki yake da sabon Allah ma kaga dole da su zai ba shi sabon Allah ya saka ba na
saboda haka in an zo a kai irin wannan wuri ina so a yi bayani sosai saboda mutane su sani
gaskiya
Allah muna
jin abin wani abuji kuma an kudin sai a ce mu ne manufa haƙuri
gaskiya
akwai gaba da sabon Allah da kuma tsara sabon Allah da yana kuri da kuma sanan akwai kuma da abu da ya samu hanya wajen sada'awa kamar da malamin hikima Allah ya masa rahama yake ce ma ɗansa wa lil alama asabaka fa inna zalika al-amru al-umum dole in kana da tsakiya kuri za ka ji masu zulu za a bace ka a zuwa wani zaka ya kuri amma shi mutum ya ji ana sabon Allah ya ki magana a cire shi ne haƙuri da wannan haƙuri ne na wannan na wannan zamani na mu aiwa ne na da haƙuri ba na wansa to yana da haƙuri ba na wansa a kan ne a kan ibtila'in da ya zaɓe shi ya haƙuri a kan barin sabon Allah ya yi haƙuri a kan jirgin awon da yake ya fi shirya kuma ko ba ana sabon Allah ya ba ke shi shi ne haƙuri wannan ba haƙuri ba ne wannan sunansa mudahana ko mujamala kace na da kwata ka kiyaye shi ga kaba zai ce malala ce ko dai ku muni da kikkiawan aiki ko Allah ne kai mulla ko Allah ta fara ku da musiba ku da Allah ya tsara sai abu da yake ba da kike da na kallon mutum a gidan sa Allah ka ba Allah ba ruwan ka amma in ka tsara Allah ba Allah ba ruwan ka amma Allah ji yana da fara ba ruwan ka yanzu ka shiga wannan dalilin shi gari masallaci a kuma kaman coci kaman coci a cikin cikin da ke 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 da ke